ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. سنمد صادوها أولا اللوكة ميتال البركة لمشي كراتوا تشمونا للتابي ميتال البركة وصول الصلاة وتلتابي نبب مالمي محمد بن عبد الوهاب الله يرغد شيكم يمس رحمة منا لن أبابي ديد مالا يشي منا مغانا أكن إبادة منيني أشي كلا إبادة كما منيني نوئي أكن إبادة shine malam bayan ya kawo mana al-islam da kuma al-iman da al-ihsan sai kuma ya bi bayansa da fadan waɗansu abaibai waɗanda suke ake kira ibada wanda ba wanda ake masu sai Allah daga ciki malam yace akwai addu'a mun yi sharhi akan ta daga ciki akwai al-khawfu tsoro mun yi sharhi akan sa daga nan akwai ar-raja fata shima mun yi sharhi akan sa daga nan akwai at-tawakkul dogaro ga Allah shima mun yi sharhi akan sa akwai ar-ragaba wadai akwai ar-rahaba wato tsoro da firgici akwai al-khushu tsoro ko kaskantar da kai al-khashiya shine tsoro tare da girmama Allah akwai al-inaba mai da al'amari zuwa ga Allah wal isti'ana akwai al isti'ana anan ne karatun mu zai tashi a yau ko na malai yake cewa yana daga cikin ibada abinda yake kira al isti'ana in an ce al isti'ana ana nufin neman taimako wannan ibada ce wanda take mai zaman kanta wanda babu wanda ake ba ita sai Allah malamai suka ce idan an ce al isti'ana abinda ake nufi da shi shine al-auni neman taimako az-zahir 'ala al-amri wato shine mutum ya nemi taimako zuwa ga wani to wannan yana daga cikin nau'i'ikan ibada wanda Allah ne kawai ake mashi sai dai shi wannan taimakon malamai suna kasa shi gida-gida kamar yadda zamu zo mu samu amma dai an ce al-isti'ana abinda ake nufi da ita kamar yadda babban malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa talabul auni wal makhluq yatlubu minhu min hadhihi al-umur ma yuqaddiru alayhi minha babban malami yake cewa in an ce al-isti'ana abinda ake nufi da ita shine abin halitta halittacce shine al-makhluq wal makhluq abinda duk aka halitta dan adam ne dabba ne tsuntsu ne yana neman taimako min hadhihi al-umur daga wasu al-amura ma yuqaddiru alayhi irin abinda yake tura a kansa wato dukkan wani halittacce yana da buƙatar a taimake shi a bisa waɗansu al'amura waɗanda suka kai bango ba zai iya yi ma kansa maganinsu ba wannan kuwa malam yace kamar yadda Allah ta'ala yake fala a cikin alkur'ani yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa ka za ka ce wa ta'awanu ku yi taimakekeniya ashe dan adam ba zai iya yiwuwa ba kenan ya zauna da kansa dole sai ya nemi taimako da agajin wani Allah yake to ku taimakekeniya alal birri akan abin da yake shine albir in an ce albir ana nufin husnul khulqi kyawawan ɗabi'u waɗanda za su kai mutum zuwa ga Allah kyawawan ɗabi'u waɗanda za su kai mutum zuwa ga samun aljannata shi yasa a wani wurin ma yake albirra abinda yake nufi da ita ita ce aljanna dan yace lan tana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu ladar aikin ku ba bi ma'ana ba za ku samu damar shiga aljanna ba har sai kun ciyar da abinda shine kuka fi kauna malamai suka ce an ce albir shine dukkan abin da zai taimake ka na aiki ko na magana wanda zai kai ka zuwa ga samun rahmar Ubangiji shi ake kira albir shi yasa manzo Allah ya dunkule shi a cikin hadisi yace an ce albir abin da ake nufi husnul khuluq kyawawan ɗabi'u domin kyawawan ɗabi'u ne da su ne ake shiga aljanna to shine malai yake cewa kowane dan adam yana buƙatar a taimake shi cikin abin da zai gyara ɗabi'arsa cikin abin da zai kai shi aljanna wa amma ma la yaqdiru alayhi illa Allah amma dukkan irin abin da dan adam ba wanda zai iya yin sa sai Allah fala yaqlibu illa min Allah to nan dan adam bai kamata ya nemi taimakon kowa ba su ba Allah ba ina fata ana fahimta wato daga wannan tarifin kenan za mu iya fahimta cewa taimako iri biyu ne akwai taimako irin wanda dan adam zai iya yi akwai taimako wanda dan adam ba zai iya yi ba to shine malam yake cewa cikin dukkan abin da yake taimako ne wanda zai kai mutum zuwa ga samun rahmar Ubangiji a taimake ka kai karatun Qur'ani a taimake ka ka samu kudi don ka zauna da kanka a taimake ka koya maka sana'a wannan biyu ya shiga cikin mutaawanu alal birri wannan ba laifi ka iya neman taimako zuwa ga wani ya taimake ka cikin abin da dan adam din zai iya yi wanda zai gyara zamantakewarka ta duniya kuma ya gyara zamantakewarka idan ka koma zuwa ga Allah wannan babu laifi a cikinsa kamar yadda za mu zo mu samu a gaba to amma akwai abin da kuma ba wanda zai iya yi sai Allah to irin wannan haramun ne bari ma yana kai mutum zuwa ga shirka wanda take babba wanda ke fitar da mutum a cikin musulunci ya nemi agaji a wajen wani ko ya nemi taimako zuwa ga wajen wani cikin abin da ba wanda ke iya yi sai Allah Ubangiji magwayi da daukaka ya ambaci haka a cikin littafinsa inda yake umurtar mutane da su nemi taimako zuwa gare shi kaga a cikin suratul Baqara a cikin suratul Fatiha farko farkonta Allah yake cewa yana cewa ka ce masu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu kai kadai muke bautata muwa wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakon sa malamai suka ce in kala neman sirrin alqur'ani gaba daya to yana a cikin suratul fatiha gaba dayan qur'ani gaba dayan sa mai aya 114 mai izo 60 in kana neman sirrin sa in an ce sirrin sa in kana neman adunkulan sa abinda ya kunsa to gaba daya yana cikin suratul fatiha to in kuma kana neman sirrin suratul fatiha gaba dayan ta to shi kuma yana cikin wannan ayar guda dayan nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu kai kadai muke bautata muwa wa iyyaka nasta'in kuma zuwa gare ka muke neman taimako kai kadai sai malamai suka ce wannan shine sirrin alqur'ani da baki da to bin dan adam ga baki dayansa an halicce shi ne dan me dan bauta wace irin bauta ita ce bautar Allah to ya za a bautata ma Allah shi ne a bautata masa shi kadai ba tare da an yi tarayya da shi da wani abu ba ita ce farkon umurni a cikin alqur'ani bautar Allah shi daya ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun da ya ci gaba da ayar sai ya ce wala taj'alū lillāhi andādan wa antum ta'lamūn shine farkon umurni a cikin alqur'ani ya ku mutanen duniya gabaki daya Allah ya ce ku bautata ma Allah shi daya ubangijin nan naku shi daya shine za ku bautata mu kamar mai tambaya ya tambaya wane ne ubangiji sai Allah ya ce allazi khalaqakum shine wanda ya halice ku ba ku kadai ba wallazina min qablikum har da ma wadanda suka zo daga gabanu wato shi ya duku ubanninku da kakanninku har a koma zuwa kan annabi adam Allah shi ya halice shi sai a gefe guda kuma yace wala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhali kuna da sani sai zanto ashe bautar Allah ba a kiranta bauta dole sai an yi mai sai an kade ta Allah da bauta ina fata ana fahimta idan mai bauta ya hada wani da Allah to sai ya ce masa yayi tarayya da Allah to kuma bautar gaba daya Allah sai ya watsar baya su sai sai Allah yake cewa ni ne mafi wadatar abai banda ake tarayya da ni da su a cikin bauta duk wanda ya bauta min kuma yake bauta ma wani to sai in bashi da abin da ya tarayya ne da a ce mutum zai bauta ta ma Allah ya ba Allah kaso 99.99 sai ya dauki 0.0 din 0.01 ya dauka ya baiwa wani abu to Allah baya san 99.99 ne Allah baya so ya watsan maka shi yasa a nan sai aka ce iyaka ya kamata a so mu gabatar da bautar sannan a kawo wanda ake bautata mawa a ce na abudu iyaka wa nasta'inu bika idan an faɗa haka jumla ta yi daidai to amma matsalar da za a samu kenan akwai wani wanda a iya bautata masa duk da muna bautata maka kenan akwai wani wanda za mu iya bautata masa in aka ce na abudu iyaka wa nasta'inu bika kenan duk da muna bautata maka akwai wani wanda za mu iya bautata masa duk da muna neman taimakonka akwai wani wanda za mu iya neman taimakonsa to amma sai Allah ya kori sai ya gabatar da wanda ake bautata mawan kafin bauta ya gabatar da wanda ake neman taimakonsa kafin taimakon sai ya ce iyaka kai kadai na abudu muke bautata mawa wa iyaka kuma kai kadai nasta'inu muke neman agaji taimakonka wato duk wani wanda ba kai ba cikin abin da kai kadai zaka iya to ba ma neman taimakonsa ina fata kuna fahimta bayi suna bukatar taimakon ubangiji cikin dukkan al'amuransu abinda ke nuna bayi suna da bukatar neman taimakon ubangijinsu dalilai ne waɗanda suke masu yawa Ibn Rajab al-Hanbali babban malamin nan wanda yake da littattafai mashahurai daga ciki akwai littafinsa wanda ya shahara Jami'ul Ulumi wal Hikam yake cewa wa ammal isti'anati billah duna ghairihi min al-khalqi yace amma kaga neman taimako billahi zuwa ga Allah duna ghairihi min al-khalqi a nemi taimakon Allah ba wani daga cikin halittan ubangiji ba yake to bayi suna da bukatar sa fali annal abdu ajizun al-istiqlali domin shi bawa gajiyayye ne ba zai iya tsayawa da kansa ba baya iya cin gashin kansa shi bawa ba wani wanda ya ife ce ya tsaya da kansa a'a sai malai ya ce to kaga taimako neman taimako zuwa ga Allah kuma bayan neman taimako zuwa ga wani abin halitta a wurin dukkan bawa wannan abun tilas ne domin shi bawa gajiyayye ne a bisa mai ya iya cin gashin kansa ya iya rayuwa ba tare da ya nemi taimakon wani ba sai malai ya ce fi jalbil masalih wa daf'il madar shi bawa ba zai iya cin gashin kansa ba cikin jawo ma kansa amfani ko ture ma kansa wata cuta idan ta taso ai kowa daga cikin dan adam ba wani wanda zai iya jawo ma kansa amfani babu kuma wani wanda zai iya ture ma kansa cuta da amfani da cuta da amfani da rashin amfani, da cuta da lafiya, da arziki da talauci, kai ta lissafawa kishiyoyi kishiyoyi kishiyoyi, wannan duka suna a hannun Allah. Dan adam ba zai iya jawo ma kansa arziki ba, sannan ba zai iya ture ma kansa talauci ba. Dan adam idan ya samu cuta ba zai iya tunkuɗa cutar gabaninsa ba, ba kuma zai iya jawo lafiya a gare shi ba. Wannan duka suna a hannun wa? Suna a hannun Allah. To ashe dan adam yana bukatar taimakon wa kenan? Yana bukatar taimakon Allah, shi ne abin da malam yake fara. Wala mu'ayyina lahu ala masalihi ad-dini wala ma'ina lahu ala masalihi ad-dinihi wa dunyahu illa Allah. Malai ce wala mu'ina lahu, ba wanda zai iya taimaka ma dan adam ta wannan fuskar. Ala masalihi ad-dinihi, a cikin kyautata addininsa, wa dunyahu, da kuma kyautata rayuwarsa ta duniya, illa Allah, sai dai Allah shi kadai. Faman a'anahu Allah fa huwa mu'an, dukkan wanda Allah ya taimaka to shi ne taimakakke wanda aka taimaka ke. Waman khazalahu Allah fa huwa al-maqzul, wanda ko duk Allah ya tabar to shi ne tababben tababbu. Wa hadha tahqiqu qawlihi, wannan shi ne ke tabbatar da faɗin Allah da ya ce, ka ce la haula wa la quwwata illa billah, fa innal ma'ana la tuhawwalu li'abdi min halin ila hali wa la quwwata lahu ala dhalika illa billah wa hadhihi kalimatun 'azimatun wa hiya kanzun min kunuzil janna فللعبد محتاج الى الاستعانه بالله في الفعل المأمورات وترك المهجورات. انتهى كلامه رحمه الله. الله يجزيك مالما سنه. يجي اذا كافه انت دك ابن ليكي يا مكا ابايا. يجي ولا شيني كي تبت الدم ان لا حول ولا قوه الا بالله. Bawa yana cewa la haula, babu dabara kwata kwata wajen dan adam. Wajen me? Wajen jawo arziki. Wajen me? Wajen jawo nasara. Wajen me? Wajen jawo amfani. Dan adam bai da dabara, wala quwwa, dan adam bai da wani ƙarfi. Cikin me? Cikin tunkuɗa musiba, cikin tunkuɗa cuta, cikin tunkuɗa talauci, cikin tunkula bala'i, dan adam baya da wani ƙarfi illa billahi, sai da taimakon Allah. Ina fata ku fahimta. Sai malam yace to wannan ma'anar dan adam yana juyawa daga hali zuwa hali. Wani lokaci kana cikin arziki, to wannan taimakon Allah ne. Wani lokaci kuma gashi baka da lafiya, sai a tura rashin lafiyar gabarinka, to wannan kuma ƙarfin Allah ne. Shi ne ɗan adam, wani lokaci yana cikin babu, wani lokaci yana cikin akwai, wani lokaci yana cikin farin ciki, wani lokaci yana cikin baƙin ciki. To wannan duka ga baki ɗaya daga Allah ne. Ina fata ana fahimta. Shi ne min halin ila halin, wala quwwata lahu ala dhalika illa billah. To duk halin da ɗan adam ya samu kansa a ciki, cikin biyun nan, baya da ƙarfi, baya da dabara, sai ga Allah. In yana cikin babu, to bai da ƙarfin da zai iya jawo amfani. In yana cikin akwai, to dabararsa ba ita ce ta bashi amfanin ba. Ina fata kuna fahimta. Domin inda dabara ce ke ba da arziki, to da duk profesoshin nan da suke a university, wanda kansu ya koɗe, duk ya yi tsanko shekara 60-70, ana duke ana kallon takarda, ya kamata su fi kowa arziki. Wani malami ya ɗauki biro da takarda, ya rubuta suna tarihin mutanen da ba su taɓa zuwa makaranta ba a duniya, waɗanda suka fi kowa kuma arziki, suka samu daraja a duniya. Daga ciki ya ce, ha, akwai Nelson Mandela. Za ku tuna irin yaban da ya samu a duniya. Shekara 27 yana a tsare. a kurkurun da kurkukun da ake kira ihun ka banza ba mai zuwa ya ambaci wani babban mai arziki a Saudiya wanda ake kira Raji wanda shi kudinsa ma kawai ba a san adadin su ba kawai waye ke magana wani Bill Gates wannan kawai duk turawa ne wannan arzikin sa ba a magana kawai in ya bayar ya bayar ya bayar ba kamar kashi uku ya bada rabi ya bada kashi biyu kafin wata shekarar kashi biyu sun sake dawo ta wani taba zuwa makaranta ba to ka ga da dabara ke bada arziki da wannan ce ba za su samu arziki muke to dan adam bai da komai a rayuwarsa sai yadda Allah ya yi daga wancan halin zuwa wancan halin sai ce wa hadhihi kalimatun azima wannan kalma ce mai girma wa hiya kanzun min kunuzil janna kuma taska ce daga cikin taskokin aljanna ita ce mai ita ce la haula wala quwwata illa billah shi yasa manzo Allah ya ce zan tunkuɗe da ita wannan kalmar abinda nake iyawa da ma wanda ba zan iya ba duk wanda matsala ta dame shi to yawaita karanta wannan kai kadai ne tafiya kake a zaune kake kar ka yadda wani tunani ya shiga zuciyarka la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah insha Allah za ka ga ijaba mal yace fal abdu shi bawa mutajin ila isti'ana mabukaci ne zuwa ga taimakon Allah fil fi'lil ma'amura cikin aikata ayyukan da aka umurce shi domin ba da taimakon Allah ba ma sallar nan ba za ka iya yi ba a yanzu suna ce suna kallon bol ba su sallar magaruwa ba wasu kuma suna can walawa ko ko da yake yau ba la to kaga in ba da taimakon Allah ba za ka iya zuwa ma majalisin ba dole ne da taimakon Allah mala yake wa talkir mahzura da kuma barin dukkan abin da aka hana mutum aka hana mutum aikatawa wasabaru ala almaqdurat sannan kuma da yin hakuri cikin abin da Allah ya hukunta a ranka kullu ha fi dunya dukkan wannan a duniya ne wa indal mauti da lokacin da aka zo mutuwa wa ba'duhu min al ahwal al barzak da kuma halin da dan adam zai shiga yayin da ya bar gidan duniya ka bar duniya ka shiga kabari baka je lahira ba shi yake kira barzak nan ma wata rayuwa ce wanda Allah kawai ya sanya take wa yawmal qiyamati da kuma ranar tashin kiyama wala yaqduru ala i'anati ala zalika wala yaqduru ala i'anati ala zalika illa Allah ba wanda ke da ikon ya taimake ka cikin abun nan da aka lissafa in ba Allah ba kaman haqqaqa al-isti'ana alayhi faman haqqaqa al-isti'anati alayhi fi zalika kulluhu a'anahu duk wanda ya tabbatar da taimakon Allah a cikin waɗannan abubuwan da aka ambata a ana huto Allah zai taimake shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yace ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz inta hakalamu rahimahullah ba malam ya kawai ce wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi as-sahih hadisi ingantacce anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce ihris ala ma yanfa'uka kai kwadayi cikin abin da duk zai amfane ka duk abin da ka san zai amfane ka yi kwadayi a kansa yi burin Allah ya baka tashi ka nema ihris dinna ala nufin ka nema ba kawai kana zaune ba ka ga an gina gida mai kyau kuma kana son gida mai kyau kuma kai ka ki tashi ka tafi inda ake nema baka da kanada a bakin kogi baka da shago a bakin kasuwa to kaga kwalayin ka ya zama wannan wasa ne kake yi da Allah ina fata ana fahimta amma ka zanto mai nema kar ka daina sana'a komin kankantarta shi yake nufi da kayi kwadayi cikin dukkan abin da zai amfane ka sai manzo Allah ya ce wasta'in billah sannan ka nemi taimakon Allah ka tashi kana kwadayin kaza ka tashi kana nema to kuma zuciyarka ta kudirce maka Allah kake neman taimakonsa sai manzo Allah ya ce wala ta'jaz kada ka gajiya kada ka kasa kada zuciyarka ta mutu ko da Bahaushe yake cewa wato mutuwar zuciya yace ita ce asarar namiji, duk wanda zuciyarsa ta mutu to an yi asarar sa, ba abin da zai yi da an wuce da mota kana sha'awa kuma kana zaune kawai jira kake a kawo abinci ka wanke goma ka tsoma biyar a ciki, to ya za a yi ba zai yi a ƙarshe da wani ya zo ya gina ka akan gurguwa fahimta shi kenan sai ka fada ko ka fada fashi da makami ko ka fada ko wannan ko kuma kawai ka fada irin kawai damfaran nan da ake wa mutane a yin mutane wayo ko a can waɗansu wurare ne ka fada ki dinafi shi ne duk abin da ke damun yaranmu, amma da sun ɗauki shawara annabi sallallahu alaihi wasallam ba matsala iris alama yanfa'u yi kwaɗayi cikin dukkan abin da zai amfane ka, sai manzo Allah yake wasta'in billah kuma ka nemi taimakon Allah, sai ce wala ta'ajaz kada ka gajiya kada kai kasala. So bin Rajab abin da yake kokari ya nuna dan adam baya iya dalilai da ke sa mutum ya nemi taimakon Allah, dalilai ne masu yawa dan adam yana bukata Allah ya taimake shi cikin waɗannan abubuwan da muka lissafa, yana bukatar taimakon Allah cikin mai bin umurnin Allah, yana bukatar taimakon Allah cikin mai kauce ma dukkan abin da Allah ya hana, yana bukatar taimakon Allah cikin mai yin hakuri da kaddarar da ta same shi. In Allah bai taimake ka ba, in ya jarabe ka ko da talaucin ko da rashin lafiya, sai kai ta zagin Allah duk inda kaje kawai complain kake, to wani ga dai yadda Allah ya yi da mu to ya za a yi alama ba ka yadda ba kenan. An jarabe annabawa da cututtuka, waɗanda suka fi kowa zaɓaɓɓun Allah su ne annabawa, Allah ya jarabe su da cuta, to shi kenan in ya jarabe ka baƙin ka yi ba kenan, wataƙila ba za ka shiga aljannan ba ne ba aka gani sai an jarabe ka da wani bala'i wanda za ka isa wajen Allah lafiya lau. An fahimci wannan? So ɗan adam yana buƙatar Allah ya taimake shi da haƙuri, wanda mai zai samu mai ya samu haƙuri da juriya cikin bin Allah cikin duk jarabawa da ta same shi. Sannan ɗan adam yana neman taimakon Allah lokacin da zai mutu, domin lokacin da mutum zai mutu abubuwa duk suna zuwa masa, shi ɗan yukhayyal ilai. Imam Ahmad bin Hanbal kowa ya san aikin da ya yi masunna, da an ambace shi za a ce masa imamu ahlus sunna wal jama'a, kaluba irin su Imam Malik, irin su Imam Shafi, irin su Imam Ahmad bin Hanbal, duk zage-zage Shi'a da wahala kaji sun zagi waɗannan guda uku banda Abu Hanifa, suna zagin Abu Hanifa, amma da wahala kaji sun zagi Malik, da wahala su zagi Shafi, da wahala su zagi Imam Ahmad bin Hanbal, ga kuma dole tattafansu nan. Amma kaluba aikin Imam Ahmad bin Hanbal, littafinsa kawai da ake kira Musnad, littafi ɗaya fa ya tara hadisi 40,000 da wani abu a cikin sa, ba fa 1,000 ba, hadisi 40,000 a cikin kowane hadisi, kuma in an ce qala rasulullahi za a ce mai sallallahu alaihi wasallam, bayan ya faɗa kuma ya rubuta, to kai ma annabi hadis salati 40,000, to me kamanta cin tsira mata kamanta ko wai wai ba abin da kamanta, to amma sai gashi ya zo mutuwa, shaitan ya yi masa wata shiga yukhayyal ilayhi, masu jinya suna kusa da shi suna maimaita kalmar shahada, shi kuma yana la la, hankalin mutane ya tashi, Imam Ahmad gashi zai mutu ana ya imam qul la ilaha illallah, shi kuma yana la la, kamar yanzu ne kana cewa wane ka ce la ilaha illallah yana cikin gargara, sai ka ce yana ni ba zan faɗa ba, ni ba zan faɗa ba, kada dole hankalin masu jinya ya tashi, in aka makure shi wata suma ana faɗan la ilaha illallah shi kuma yana la 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 hatta al'an, la hatta al'an, har yanzu dai, har yanzu dai, sai da yawa ta farkowa ya dawo cikin hayyacinsa aka tambaye shi, ya ce wallahi shaitan ne ya zo ta can wajen ya fito man da wata siffa, yake cewa ya imam, ya ce gashi yanzu har za ka mutu ban samu damar da na hallakar da kai ba, kai kam ai alhamdulillah abinda shedan yake son kawai a lokacin yace yace a to dama mu kam ai Allah ya malakatan ga karme da kai ai shikenan da ka faɗi wannan magana kuma aikin ya rushe abinda shedan yake son yace kenan yace a to mu kam irin wannan aiki da muka yi ai dama muna da tabbas ai magana ta kare da ya faɗi haka kuma Allah ya rusa aikin saboda me ba wanda ke da tabbas a wajen Ubangiji yace ni kuma nake ce masa la hatta al'ana la hatta al'ana yana fadar haka ni kuma ina ce masa a har yanzu dai ba mu rabu ba tun da rai bai fita ba a ƙarshen rayuwar sai kalmar shahada ya koma zuwa galo to kaga a lokacin da dan adam ya zo mutuwa shedan yana fito masa da dabaru iri-iri shi yasa aka ce ka kiyaye saban Allah domin yana da shukunci wani lokaci ya za ka mutu kawai shi kenan sai shedan ya zo maka da wani abu kawai kenan sai ka yi dindama ka fita ka bi musuluncin ba a sani ba ko irin a zamanin mu ba ai nawa ne cuta ta same su za ka aje wajen boka aje wajen ina ne aje wajen ina ne da sauransu akwai wanda ke bi na cikin abunan dina na wani malami yake ba da labari wani na yi postin malami tafsiri yake kamar haka wani mutumin bauchi ya ce wata ran kawai akwai wani malami abokin karatunsu ne duk ba wanda ya kai shi ma in ta zo wajen fiqhu wajen waye da sauransu a lokacin ana jibe shi haka suka rayu rayuwar ilimi tun suna ƙanana har suka zama manyan malama ya kai tara ake ta wannan da'awar ta sunna da komai kawai sai ya haɗu da wata jarabawa ɗin fiyar nan ta same shi aka yi ta magani aka yi ta magani a wanda ya yi ba me zai faru kawai sai kasan mutum mai lafiya ya shiga nan neman magani ƙarshe kawai sai ya haɗu da wasu irin yan boli ɗin nan suka ce ai wani abun ba albakin aljani ne kawai ba yadda za a yi kuma aljanin ya rabu da shi sai an masa girka shi kuma ya yi ta neman magani duk bai abun nan aka buga suka ce ai wannan shi ne hanya kawai gudana ya zai samu malamai yan uwansa da almajirai suka ce wannan abun ka yi haƙuri ga hadisi kana da shi wata mata ta zo mai farfaɗiya a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari cewa manzo Allah ka roƙa min Allah shedan din ne ya rabu da ni manzo Allah ya ce in kina so in roƙa miki Allah ki warke in kin so kuma ki zauna da jinyar idan kika mutu aljanna ta tabbata a gare ki wanne kika zaba in kai ne ba a yau ki ce ya manzo Allah na yadda in mutu in shiga aljanna amma ka roƙa min Allah in ne farfaɗiyar ina yin tsiraci so ka roƙa min Allah in farfaɗiyar ta same ni tsiraci na daina bayyana shikenan yi mata addu'a shikenan tsiracin ta daina bayyana sai kai hakuri ƙarshe dai ya je ya dawo ya je ya dawo ƙarshe dai ya zo ya tara malamai suka ba shawara ya ce gaskiya a yi hakuri shi dai a yi hakuri idan an masa wannan girkan malami ne ba malami masa wannan girkan in ya so daga ba ya tuba suka yi duniyan nan da shi saboda ƴan uwa da dangi sun taru sun ce kawai sai a yi shikenan aka zo aka kira ƴan boli suka zo suka rinka kiɗa garaya dama kwana za a yi ana kiɗa garaya ana kiran aljanu aka rufe shi da wani jan kyalle aka kwana ana kiɗa garaya ana kiran aljanu asuba ta yi sun gama girka shi an gama komai ana yayi jallabule kuma yi kenan gawa ce to wannan shi ne hatsarin rayuwa ba farkon ba ƙarshen shi yasa duk yadda ka ganka kanka kana rike da addini to taimakon Allah ita addu'a Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka ƙarshen yayi kyau al'umuru tu'tabaru khawatimuha al'amuran ba farkon ake dubawa ba ƙarshen ake dubawa ina fata ana fahimta so ɗan adam yana buƙatar taimakon Allah hatta lokacin da ya zo mutuwa sannan yana neman taimakon Allah hatta lokacin da yake cikin kabari domin kun ga tambayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce za a yi daga cikin addu'ar da ake so shine allahumma sabbithu allah ka tabbatar da shi bil qawli sabit da fadi wanda yake tabbatacce shine kalmar shahada tamboyi guda uku masu sauki kiwon rike ai suna da sauki waye ubangijinka waye addininka waye annabinka wani lif kafin mai sauki ne amma sai ku ga kuma da wani da wahala ya amsa wani wani sai an dake shi shekara kusan dubu ya sha wahala sannan sai a bashi dama sai a amsa tambayar kuma haka ne ko a duniya ma ka duba mana wani tension din in ka shiga abinda ka sani ne zaka manta to ganin mala'ika kawai malaman da ke rubutu akan mutuwa suka ce da dan adam zai iya yin mafarkin mala'ika a zara'il lokacin da yazo karbar rai ce kai mafarkin sa kawai ce to da in ka tashi shikenan rayuwarka an gurbata ta in ka sa sukari ba za ka ji dandanan sa ba ka sa gishiri ba za ka ji dandanan sa ba in ka bude ido ba za ka ga komai ba hoton sa kawai kake ga mala'ikan mutuwa a lokacin da yazo karbar rai shi yasa an yi mafarki da komai amma ba wanda zaka ji ya yi mafarki da azra'il ba ina fata an soyi ka so dan adam yana bukatar taimakon Allah irin wannan lokacin sannan an tashi a farfajiyar kiyama dan adam yana neman taimakon ubangiji saboda manzo Allah ya faɗa cewa duk wanda ya tashi a bakin kabarin sa ba zai iya motsa digadigansa ba sai ya ansa tambayoyi guda hudu in bai iya ansa tambayoyin ba anan za a yi ta tattaka shi haka zai tafi da jan ciki har ya isa wajen ubangiji ya isa inda ake tashin kiya kuma wurin can ne ba a Kudus tun daga gasho can za ka tafi a ƙasa kana tashi kira za ka riƙa ji yau mai da udda'i ila shay'in nukum khushan absaruhum ina fata ana fahimta so dan adam yana bukatar taimakon Allah shi yasa kullun ake bukatar fadin la ilaha illa wala quwwata illa billah wannan ita ake kira isti'ana dalilai da suke nuni ga haka gashi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yake gaya masa in tasdisuna na'am yana daga cikin abinda dalilai da suke nuni akan haka wannan aya da muka karanta cikin suratul Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da kuma dan Allah wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal udwan malamai suna kakkasa ainihin isti'ana kashi kashi al-allamah al-usaymin babban malamin nan wanda ya rasu ya kusan shekara 20 kenan yana cewa ita isti'ana abinda ake nufi da ita al-isti'ana billah wa hiya tana kasuwa kashi dai kamar kashi biyar neman taimako yana kasuwa kashi biyar kashi na farko sai malai ya ce shine al-isti'ana billah neman taimakon ubangiji me ake nufi da neman taimakon ubangiji sai ya ce al-isti'ana al-mutawamminatu li kamal az-zilli min al-'abd ila rabbihi min al-'abd li rabbihi abinda ake kira neman taimakon ubangiji shine rusunawa tare da kaskantar da kai da miƙa wuya zuwa ga Allah cikin buƙatuwa zuwa ga neman taimakonsa sannan tare da ƙudurta cewa Allah ya ishe ka cikin abin da kake nema a taimake ka a kansa malai ya ce wa hadhihi la takunu illa lillah to irin wannan fa ba wanda ake mashi sai Allah mutum ya rusula ya kaskanta tare da cikakken komawa zuwa ga Allah tare kuma da samun tabbas a zuciyarka cewa Allahn da kake roƙo ya ishe ka kuma zai taimake ka to wannan Allah kawai ake yi ma dalili akan wannan bala ya ce shi ne faɗin Allah iyaka na'budu wa iyaka nasta'in an fahimci wannan sai malai yake cewa neman taimako na biyu shine al-isti'anatu bil makhluqi neman taimako zuwa ga wani halittacce ala amrin yaqdiru alayhi cikin wani al'amari wanda shi din zai iya taimakawa fa hadhihi ala hasabil musta'an alayhi to wannan kuma daidai gwargwadon karfin wanda aka nemi taimako zuwa gare shi ina fata an fahimta فإن كانت على بر idan ka nemi taimakon sa akan abin da yake biyayya ne zuwa ga Allah fa hiya ja'izatun to wannan ja'iz ne halal ne lil musta'in zuwa ga wanda aka nemi taimakon sa ya taimaka saboda fadin Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ina fata kuna fahimta wato ka nemi agaji zuwa ga wani halitta daga cikin halittun ubangiji ka nemi agaji zuwa ga wani mutum daga cikin mutane domin me domin ya taimake ka cikin wani abin da yake biyayya ne zuwa ga Allah to wannan babu ne wa in kanat ala ismin amma in ka nemi taimakon sa ne a bisa saban Allah fa hiya haramun alal musta'in to wannan kuma haramun ne akan shi wanda aka nemi taimakon da shi da ya nemi taimakon kai da ka nemi taimakon abin da ka aikata haramun shi kuma da ya taimake ka shi ma abin da ya aikata haramun dukan ku kun yi tarayya a cikin zunubi ke Allah ko ya riga ya ce wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan kada ku taimaki ɗan uwanku cikin saba ma Allah da kuma ainihin zalunci mutum ne ya zo ya zauna kan inda yake shan inda ake abtebir inda ake cin abinci shi ke nan sai nemi taimakon ka kaɗan sai masa abinci shi a to ba wani abu yi a zubo maka da aka ta yi zubowa ya ce a kawo masa naman alade da giya ta ga abinci ne to a nan gurin ba za ka taimaka ba in ka taimake shi to ka yi ta awonu alal ismi ko ko mutum ne ya zo zai shiga sinima ko kallon bol bai da kuɗi ya ce Allah ka biya min tiket sai ka biya masa to nan duk kai ce mako akan al-ithmi wal udwa ko irin yan taimake ke ne yannan ne waɗanda suke sace mutane ko ake sata za ga wadan suna da informant a cikin gari suke ba da sirrin mutanen gari ga waɗanda suke masu barna suna a waje da daddare su shigo su ta'addanci to wannan duka taimake ke ne a bisa saban Allah da kuma ketare iyaka Allah kuma ya riga ya hana ina fata kun fahimta sai neman taimako na biyu wa in kanat ala mubah mallan yace idan ko neman taimako karshen wancan na biyu idan ko neman taimako akan abin da yake halal ne fa huwa ja'izatul lil musta'in wal ma'in to wannan babu laifi ga wanda ake taimako da wanda ya nemi taimakon da kuma wanda aka nemi taimakon a gare shi domin Allah ta'ala ya ce wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin ku kyautata lalle Allah yana son masu kyautatawa الاستعانة كلا تأكما ليتي الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر شيني متن يعني متي مكوروا غواني حال التتي ونمتن دقا تكم متاني حي وان ديك عرائي حاضر كما غاشنا اما غير قادر اما بذي ايتي مكوان كبا ما ليتي فهذه لغو وانا كما عيني يوم وعصاني وانا عيش لميني a ce ka nemi taimako ga wanda ba zai iya taimakon ka ba to wannan kaga yayi wargi ne da wasa sai mallan yake cewa kawai misali mutum ya nemi taimako ga wanda yake mai rauni kana neman a taimake ka sai ka taimakon ka nemi mai karfi da zai taimake ka sai ka nemi mai rauni ce misali kaya ne za a taimake ka a dora maka akan abun hawanka ko a dora maka aka buhu ne na hazi misali ko buhu na shinkafa na nauyi kwano 40 maimakon ka nemi mai karfi sai ka nemi gurgu ka ce ya taimaka maka ya daga maka kaga wannan ai ya zama shi ne ke mallan yake cewa wannan babu wani hukunci a kansa wannan wasa ne sai al-isti'ana ta hudu mallan yace al-isti'anatu bil amwati mutlaqan aw bi ahya'in ala amrin ghaib لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون وانا جيني محل شاهد ما ليتي سيني من تيمكو كلا نهلو سيني من تيمكو بالأموات جواتاً لسكة متتو مطلقاً أسكي mutum yana roƙon wanda yake matacce ya taimake shi aubil ahya ko kuma rayayyen ne kana neman taimakon sa ya taimake ka ala amrin ghaib a cikin wani al'amarin da babu shi matacce ne kake roko ya baka arziki ko mai rai ne kane kake itikadi ya baka lafiya kuma la yaqdiruna ala mubasharatihi ba zai iya shi wanda kake neman taimakon ba zai iya kwaso abu mai baka abun babu shi abu ne wanda yake ga'ib a koye fa hadha shirkul mala yace to wannan shirka ce yace li annahu la yaqau illa min shakhsin domin hakan ba za ta iya faruwa ba sai ga wani mutum ya attaqidu anna li haula sai ga wani mutumin da yake da kudirin cewa ai su waɗannan matattun ko waɗancan waliyai din ko waɗancan shehunan suna da wata power a koye wanda kowa bai sani ba ina fata kuna fahimta yanzu duk waɗanda ke roƙon gausun zamani ko waɗanda za ka je makabartan masu bautan waliyan nan ka ga mutum yana ta ɗaga hannu yana roƙon na kabari yana itikadi cewa waɗannan ɗin suna da wata karama duk da sun mutu shi a tunaninsu suna da wata fawa da za su iya taimakonsa mana ya taito wannan shirka ne jama'a mun gane wannan sai alkhamis na shida al-isti'anatu bil amwali bil a'mali wal ahwali al mahbubati ila Allah ta'ala wa hadhihi mashru'atun bi amri Allah ta'ala fi qawlihi ista'inu bis sabri was sala mala yake cewa sai neman taimako bil a'mali da ayyuka wal ahwali da halaye al mahbuba wadanda suke Allah yana son su ka nemi taimakon Allah da waɗannan ayyukan da kake yi wa hadhihi mashru'atin wannan kuwa babu laifi an shari'a ta yadda da wannan saboda Allah ta'ala yake cewa ista'inu ku nemi taimakon Allah bis sabari da yin haƙuri was-sala da kuma yin sallah ina fata kuna fahimta idan mutum ya nemi taimakon Allah da ayyukansa waɗanda suke na ƙwarai ko ya nemi taimakon Allah da halinsa wanda yake na ƙwarai to wannan babu laifi a cikinsa wannan halal ne Allah ta'ala yake ku nemi taimakon Allah wato da yin haƙuri da kuma tsaye da sallah kaga haƙuri menene hali ne sallah menene aiki ne to irin wannan babu laifi kana neman arziki to tashi kai sallah kana neman wato wata daraja da ɗaukaka tashi sallah sai ka roƙi Allah sai kai tawassuli da wannan sai ka nemi taimakon Allah da yin wannan ina fata kuna fahimta to wannan ita ce abinda shi ne abinda ake kira al-isti'ana wato nau'i ne na bauta zuwa ga Allah wanda babu wanda ake mashi sai babu wanda ake yi masa sai Allah ta'ala mabuwayi da ɗaukaka a ƙarshen magana akan wannan babi mala yace al-isti'anatu ibadatun min al-ibadat shi neman taimako ibada ce min al-ibadat yana daga cikin ibadoji allati yajibbu sarafuha lillahi wahdahu wanda ya zama tilas a karkatar da su zuwa ga Allah shi kadai kun fahimci wannan wato neman taimako ibada ce mai zaman kanta wajibi ne a fuskanci Allah cikin dukkan abin da Allah shi kadai zai iya murga mun lissafa fa in sarafa li ghayrillah yayin da mai ibada ya karkatar da wannan neman taimako zuwa ga wani wanda ba Allah ba kana zalika shirkan akbar to ya kasance hakan fa shirka ce wanda take babba يخرج صاحبه من الملة ينافتر دمي شيء أتك المسلمين وليس أدل على ذلك من الآيات المتقدمة ما ليس آيوين دمككرن تاء بايا سوني دليلي أكمك إياك نعبد وإياك نستعين كي كلي مشي بوت تاموا هما كي كلي مشي نيمن تيمكوانكا so kamar yadda ibada idan ka juyar da sallah ko zikiri zuwa ga wani wanda ba Allah ba za a ce kayi shirka to haka idan ka koma neman taimako zuwa ga wani wanda ba Allah ba cikin abin da Allah kadai zai iya yi to sai a ce ka aikata shirka kuma ana ji maka tsoron za ka iya fita daga cikin musulunci la na'budu illa anta ba wanda muke bautata mawa sai kai wala nasta'inu illa bika babu kuma wanda muke neman taimakon sa sai kai fal ibadatu wal isti'ana
malai ce kaga bautar Allah wal isti'ana da kuma neman taimako maqsuratun ala Allah duna ahadin ghairihi an takaita su zuwa ga Allah shi kadai ba wani wanda ake ma waɗannan ibada kun bayyana wannan فالحصر العبادة والاستعانة على الله وحده بتقديم المفعول على الفعل ما ليس ذاك قيد عبادة دنيما تيمكو زواج الله شكري تيدعك صوم قبا تدعيك كافم واندعيك معيك وكانت هذه العبادة شعارا للأنبياء سيكس انشي والله عبادة ونتاكيني ko shine wani kace ne na annabawa da kuma salihan bayi duk annabawa idan sun tashi Allah kawai suke bautatawa wajen su kuma kawai suke neman taimako ina fata kuna fahimta wa ala ra'atihim sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kololuwa annabawa da manzanni shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hina kazzabahu lokacin da mutanansa suka ƙaryata shi wa azuhu suka cutar da shi fasta'ana Allah alaihim sai ya nemi taimakon Allah akan su wa ala kadhibihim ya nemi taimakon Allah akan ƙaryarsu wa iftira'atihim ya nemi taimakon Allah akan kire-kiren ƙaryarsu qala ta'ala sai Allah ya ce masa kace قل ربي وقال ربي حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله يشي كتي مسو او ترواير وقر او ان الرواير قال كتي ربي حكم بالحق يا اوبنجي كي حكمشي ازكان مدى غسكيا وربنا الرحمن المستعان wa rabbuna ubangijinmu shine ar-rahman mai rahama al-musta'an kuma mai taimako a gare shi muke neman taimako ala ma tasifuna a bisa abinda kuke siffanta mu da shi suratul anbiya wa hadha nabiyullahi yaqub da annabi yaqub lokacin da aka zo aka ce masa kura ta cinye dan sa laya ya tsaga riga ya ce kai wannan wace irin kura ce ta cinye dana ba ta keta riga ta ba ta cinye kura ai kura ta cinye dansa amma ga riga ko ba inda kura ta keta to kaga akwai abu mamaki a ciki sai Annabi Yaqub ya ce fa sabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun fa sabarun jamil haƙuri dai kawai shi ya cancance ni haƙuri kuma wanda yake kyakkyawa wallahu almusta'an Allah shi ne abin taimako mai taimako na alama ta sifo ne cikin abin da kuke siffanta ni da shi ina fata kun bayyana so annabawa gaba ɗayansu abin da suke nema zuwa ga Allah suke neman taimako malai ya ce fa ya ayyuhal abdu ya kai bawa wanda ake karatu kana ji alayka bil isti'anati billahi wahdahu ina horanka kuma ina gargadinka ka nemi taimakon Allah shi daya wala tasta'in illa bihi subhanahu wa ta'ala kada ka kuskura ka nemi taimakon wani in ba taimakon Allah ba falaqad qultu li isti'anati bil khaliqi anhu kathiran min an-nas yace hakika da yawan mutane sun tafi suna neman taimako zuwa ga wani wanda ba Allah ba sai suka kasa hutawa cikin abin da suke nema saboda haka sai yake gargadinka in har zaka nemi taimako to nemi taimako zuwa ga Allah cikin abin da Allah shi kadai yake yi duk abubuwan da ya lissafa maka na kwanciyar kabari ne na samun dace wajen yin ibada na wajen mutuwa ne na tashin kiyama wannan ba wanda ke iya yi sai Allah taimako ne wajen arziki taimako ne wajen bada nasara taimako ne wajen abin da yake lafiya a ture maka abin da yake ba za ka iya yi ba na cuta ko na talauci ko na babu ko na takaici ko na kunci ko na damuwa wannan Allah ne kawai ke yin wannan ko haihuwa ce baka da ita a haihuwa ce kake nema, duka wannan ba wanda zai iya yi in ba Allah ba, to in ka tashi sai ka nemi taimakonsa. In kai haka to ka samu dace zuwa ga Allah, in ka karkatar da wannan zuwa ga wani wanda ba Allah ba, to anan ne shirka kuma take zuwa, shirka kuma wanda take babba ba karama ba. Ina fata kuna fahimta. Saboda haka wannan shine darasin yau, wato menene darasin ya kunsa, shine duk wanda zai nemi taimako ya nemi taimako zuwa ga Allah a cikin min, a cikin abinda Allah kawai yake yi. Amma idan taimako ne cikin mai taimakekeniya, cikin aiki na kwarai wanda zai kai mutane zuwa ga aljanna, to wannan ba a hana ba. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, ku yi taimakekeniya cikin dukkan abin da zai kai ku zuwa ga aljanna. Duk abin da zai kai ka zuwa ga samun aljanna, to babu laifi ka nemi taimakon abokin ka ya taimake ka, ba laifi ka nemi taimakon ɗalibi ya taimake ka, ba laifi ka nemi taimakon mai arziki ya taimake ka cikin abin da zai kai ka zuwa ga Allah. Kamar yadda kuma ƙarshen darasin kenan, kamar yadda kuma akwai wata santa da ake ƙoƙarin a gina, wani bawan Allah ne ya bada ya sayi fili babba, kuma ya ce za a gina masallaci da kuma makaranta, kuma shi ya alkawarin cewa zai gina ma gaba da, kuma shi yana so ya gina da sunana, amma na ce ba za a gina da sunana ba, da dai a sa mata sunan musulunci, ko bai kamata kai kaɗai ka ce kai za a gina ba, duk da wurin dai kaɗan ne, ba wani babban wuri ba ne ba, to amma dai ka ba mutane su sa hannun jari a ciki. Insha Allah kuma bayanai dai za su zo nan gaba insha Allah, amma dai an samu filin kuma duk an fitar da plan din, kuma shi ma cikin satin nan mai zuwa zai so makawo aiki da sauransu. Ana buƙata ƴan uwa musulmi a irin nan gurin su yi ta'awanu 'alal birri wattaqwa, tunda aiki ne na samun lada, bai kamata ba shi kadai a ce shi kadai zai yi, duk in yayi din ba laifi bane ba, to amma dai an buɗe kofa mutane za su iya taimakawa insha Allah. Idan abubuwa suka kankama za a buɗe hanyoyin da mutane za su taimaka, ko da kayan aiki ko da kuɗi ko da ayyuka dai waɗanda suke a butun da albune wanda yake na jama'a, kuma shi ya yi ne a matsayin wakafi yake son ya yi insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lada, baya so in faɗi sunansa, so ba zan faɗi sunansa ba. Muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lada bisa niyyarsa, kuma mu da za mu taimaka muwa muna roƙon Allah ya ba mu lada. Allah ya ji kan mahaifinsa, Allah ya ji kan mahaifiyarsa, abinda yake nema a duniya Allah ya bashi, abinda duk yake jin tsoro kuma ya Ubangiji magwayi da ɗaukaka, Allah ka tsare shi kuma ka tsare mu ga baki da, Allah kuma ya yawaita irinsu. Wallahi ba wani mai dukiya ba ne ba, don ya ce kusan duk tare aiki da shi, amma dai Allah ya sa yana da ƙarfin yin hakan. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙarfafe shi. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.